Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 27 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Asabar kan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dakatar da alƙalan kasar gabanin babban zaben kasar. Tawagar masu saka ido a kan zaɓe daga na kungiyar tarayyar Turai da yanzu haka ke Najeriya ta ce shawarar dakatar da alƙalan ta jefa ayar tambaya a zukatan 'yan Najeriya kan shin ko an bai ka'ida wajen daukar wannan matakin. Ganin irin lokacin da aka dauka wannan mataki, wato gabdarin tsada alƙalan kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, shi ma ya kawo kokanto kan yiwuwar a yi adalci a harkokin zaɓen, a cewar tawagar a wata rubutacciyar takarda. Da ba dan faruwan wannan al'amari ba, da alƙalan Najeriya Walter Onegin ya zama mai yanke hukunci akan kowace irin takaddamar sakamakon zabe da ake ganin za a fuskanta sosai a zaben 2019, wanda za a yi ranar 16 ga watan Fabrairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su goyi bayan gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa Juan Guaido a jayayyarsa da Nicolas Maduro, da shi ma ke ikirarin har yanzu shi ne shugaban ƙasa. Lokaci ya yi da kowace ƙasa za ta bayyana ɓangaren da take goyon baya, a cewar Pompeo ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama na ba sabon ba da aka yi a jiya Asabar. Ya ƙara da cewa babu sauran dalilan ɓata lokaci, babu dalilin noke-noke, au kana goyon bayan gwagwarmayar ƴanci, au kana sahun masu Maduro na masifa ne. Jiya Asabar, gwamnatocin wasu ƙasashen Turai da dama, ciki har da Burtaniya da Spain da Jamus da kuma Faransa, sun ce za su ɗau Guaido, ɗan shekaru 35, a matsayin shugaban ƙasar Venezuela, muddin ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki 8 ba. Amurka ce ta buƙaci a yi wannan zama na kwamitin sulhu. Pompeo ya halarci zaman taron da jakadan Amurka a Venezuela, Elliot Abraham. Yawan mutanen da suka mutu ya kai 34 sakamakon fashewar wani dam a wani wajen haƙo ma'adinai wanda ya haddasa gocewar ƙasa a Brazil, a cewar jami'ai jiya Asabar. Ma'aikatar muhalli ta Brazil ta ci tare babban kamfanin haƙo ma'adinai na Vales dala miliyan 66. Bayan da dam ɗin ya fashe ranar Juma'a, ya kuma kwararar da laka zuwa yankunan da ke kusa. Jami'ai sun ce kusan mutane 300 ne ambaliyar ruwan ta rutsa da su a yankunan. Ana ci gaba da aikin ceto, amma gwamnan jihar Minas Gerais, Romo Zima, ya faɗi da safiyar jiya Asabar cewa ba lallai ba ne a samu mutane a raye ba. Jami'an 'yan kwana-kwana sun ce cikin waɗanda suka ɓata akwai ma'aikatansu 200 waɗanda suke cin abincin rana a yankin da dam ɗin lokacin da fashewar ta faru. Ofishin babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya yi baƙin ciki ƙwarai da faruwar wannan bala'i, kuma ya miƙa alhininsa ga iyalan waɗanda wannan abu ya shafa. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga sun yi rawayar riga sun yi maci a Faransa jiya Asabar, mako na 11 na zanga-zangar kyamar gwamnatin shugaban ƙasa Emmanuel Macron. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kiyasta yawan masu zanga-zangar da cewa 22,000 ne da yammacin jiya Asabar. Yawancin masu zanga-zangar sun yi ne cikin lumana amma a birnin Paris an samu tashin hankali a dandalin Bastille Square a ƙarshen zanga-zangar jiya. Wasu masu zanga-zangar sun fara kunna wuta ko jifa ga 'yan sanda. 'Yan sandan dai sun mayar da martani ta hanyar harba barkonun tsohuwa da ruwan zafi sun kuma kama mutane masu yawa. Wasu masu zanga-zanga kuma sun bayyana shirinsu na kaddamar da zanga-zangar cikin dare kan ƙarin wanda aka yi da rana. Haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a sauran wasu birane. Biyar a Faransa. Wani lauya ɗan ƙasar Pakistan wanda ya gudun hijira zuwa Netherlands bayan da ya kare wata mata kirsa da ta yi sabo zai koma Pakistan. Lauyan mai suna Saiful Maluk ya bayyana cewa zai koma domin ya halarci zaman kotun koli da za ta yi ranar 29 ga watan Janairun nan kan wanda yake karewa ACBB. Zaman da kotun za ta yi ranar Talata shine kan yanke hukunci na ɗaukar ƙara wanda aka yanke daga laifin tun watan Oktoba bayan da ta share zaman shekaru a gidan yari kan kuncin kisa da aka yi mata.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da ke duba lamuran zabe da abubuwan da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamali Kaya zan gabatar. Shin duk 'yan siyasa ka iya zama da hannu a yada labarai marasa tushe kan zaben 2019? Dan siyasa Faruk Adamu Aliyu da masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari za su shigo shirin. Mai shugaba Buhari ke nufi da ɗaga hannun gwamnan APC a Bauchi, baki abun magana sarkin Arewa ya yi sharhi. Waɗannan da ra'ayin Basiru 'yan warin daji daga jihar Zamfara kan barazana da yake cewa rashin tsaro zai yi wa zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Babban zaben Najeriya dai ya rage saura ƙasa da mako uku, kuma duk masu niyyar takara na amfani da salon kamfen da suke ga zai kai su gaci. Wani abu da ita kanta hukumar zaɓe ta ce ka iya kawo ƙalubale shi ne yaɗa labarun ƙarya musamman ma a yanar gizo. Da suka haɗa da masu yaɗa saɓon wai babban ɗan takarar adawa Atiku Abubakar ya ce duk abin da aka yi masa an yi wa Annabi Umaru. Kazalika da masu cewa ai ma shugaba Buhari ba shi bane, wannan da ke kamfen Jibrin sunansa daga Sudan. Abin damuwa shi ne irin waɗannan labaru na shaci faɗi kama daga 'yan jam'iyyar gwamnati da adawa ba sa kwabar masu yaɗa su. Matukar hakan zai cimma gurin farfaganda. Kwamishinan labaru na hukumar zaɓe Barista Festus Okoye ya ja hankalin 'yan siyasa musamman ma jami'ansu na labaru na dare ɗaya su riƙa sara suna duba bakin gatari.
Abin da na ga masu 'yan siyasa, in kana so ka zoma shugaban ƙasa ya kamata ka yi abin da zai sa mutanen Najeriya su zo na lafiya. In ka je in ka biya waransu kudi ka ba su labarin ba da bi daidai ba, ka ga musu su sa labarin. In sun sa labarin, mutanen sun fara zanga-zanga, ba zai ka iya zama shugaban ƙasa. Mutanen sun fara zanga-zanga, mutuwa zai faru. So na ga ma da suna so su je House of Representatives, da suna so su zama na gwamnati, da suna so su zama shugaban ƙasa, su duba abun da suke yi, abun da suke fada, su fada abun da ya yi daidai. Ka su fada kariya, mun sun fada kariya, mun dan samu matsala ba wai da zai ji daɗi ba.
Abun burgewa a nan ɗan siyasar jam'iyyar gwamnati Faruk Adamu Aliyu ya ce dukkan warja ce ga labarun ƙanzon kurege.
'Yan siyasa mu ne manya-manyan a kan gaba wajen yaɗa labarun ƙarya, kuma ina kira gare mu da mu duba Allah, mu duba Annabi, mu gyara hali. Domin mutum yakan manta cewa dan kana neman mulki za ka yi ƙaryar da za ta iya kawo tashin hankali. A wajen taron na aka ba mu labarin abin da ya faru a India, wanda kuma tabbatar masu duba wannan yanar gizo suna gani, inda aka yaɗa labarin sata yara wanda ya jawo kashe-kashe. Misali, akwai abin da ya faru a Rwanda, a kashe fiye da mutum miliyan ɗaya, wanda wani abu ne ya faru, wani ya ba da labarin ƙarya, haka aka zugugunta abubuwa. Haka yanzu misali a ƙasar nan, 'yan jaridu na gaskiya ma da kamfanonin jaridu na gaskiya suka assasa labarin cewa shugaban ƙasa Buhari ba Buharin da aka sani ba ne, wani ne Jibril daga Sudan. To kaga irin waɗannan abubuwa ya kamata mu yi kanmu fada cewa duk inda siyasa take a kuma sa hankali a ciki. Kuma misali an sa hannu yarjejeniya tsakanin yan takarkaru cewa za a yi kokari a yi campaign na cikin lumana da kwanciyar hankali. Amma ina kira gare mu, duk ran da aka hau draw sai kowa ya manta da wannan, maimakon a faɗi ga yadda za mu kawo ruwan famfo, ga yadda za mu yaƙi da cin hanci, ga yadda za mu kawo, sai a shiga baragada da ƙarshe-ƙarshe. Saboda wannan kuma gabaki ɗayanmu ne, ba wai PDP ba ko APC, NAPC suna yi, NPDP suna yi, ƴan sauran jam'iyyu suna yi. Amma kiran da nake gare mu gaba da shi ne, na farko dai ya kamata a ce ƙasarmu Najeriya ita muka sa a gaba, domin sai da ƙasar ma kafin mu samu inda za mu yi mulki.
Masanin siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce da gangan ƴan siyasar kan ma kafar cibiyoyin yaɗa shaci faɗi.
An mayar da shi ne kaman wata dabara ce ma ta yaƙin neman zaɓe. Akan kafa ofis ma wanda a ɗau hayan mutane kawai su rika faɗan abubuwan ƙarya, ko kuma su rika sharri a wani ɗan takara ko kuma wata jam'iyya. Wanda su aikinsu shi ne a kowane lokaci suna kisa ƙarya da ƙazafi da abubuwan da ba su da kyau, suna turawa ko dai ta yanar gizo kai koma ta ainihin kafafen yaɗa labaran. Ana iya haɗa hotuna, ana iya haɗa mamuriyoyi, ana iya ɗauko abubuwan da suka faru shekarun baya, shekaru biyar goma a ce a yanzu ya faru, a ɗauko hoto alal misali na filin wasa na Barcelona a ce ai mutanen da suka taru su ne mutanen da suka halarci wani taro a Najeriya, ko kuma a nuno farkon taron siyasa lokacin mutane ba su taru ba, a ce ai wannan kasawa ce ta wannan jam'iyya. A kwanan nan an nuna hoton wani ɗan takarar shugaban ƙasa yana sumbatar wata mata, aka ce abin da yake fasikanci ne, wasu suka ce ai matarsa ne. Su saboda haka ana iya amfani da hoto, ana iya amfani da murya, ana iya amfani da yanayi a riƙa nuna abin da ba shi bane, wanda kuma duka ya da haɗari ƙwarai da gaske. Kuma wato abin bakin ciki shine yawancin mutanen da suke waɗannan abubuwa ba wai suna yi saboda jahilci ba ne, ba wai kuma suna yi saboda ba su ma san irin mummunan sakamakon da hakan sai harfa ba, da gangan ake da son zuciya ake yi. Waɗansu su ma suna yi ne a fili saboda su jawo tashin hankali, sai a buɗe ofis a ce wannan ofis ne na social media, ko kuma ofis ne na ɗan yaɗa labarai na jam'iyya. Sa'an nan a ba su kuɗi, a ba su kayan aiki, a kama musu gidaje, su rika ƙirƙiro da abubuwan da kwata-kwata bai dace ba, abubuwa masu haɗari, haɗari a demokuraɗiyya, haɗari a ƙasa, haɗari ga haɗin kai, haɗari ga shi kanshi idan aka yi tafiya mai nisa, wanda yake ganin cewa shi ne yake cin gajiyar wannan abu.
Shin ina sai yancin labarin fiye da mutum miliyan biyu ne suka yi da fifi a Bauchi don yaƙin neman zaben APC? Ga wanda ya kawo rahoton sarkin arewan Bauchi Alhaji Hassan Sharif.
Domin mun yi da kamfin wajen mu 25, mun yi da kamfin da mutane sama da miliyan guda, magoya bayan jam'iyyar APC su kuma sama da miliyan guda, kusan miliyan biyu da rabi na stadium ɗin na Bauchi.
Ba dai ma mutanen Bauchi ma mutum nawa ne ma da za a ce duka sun taru a waje da Alhaji Hassan. Wannan za a yi da magana.
Wannan magana ba wani magana ne na kokon toto ba, shi shugaba Buhari ya gani da irinsa, Ado Shamil ya gani da irinsa, kuma jaridan ku ta gani ta yi kariyar dole kuma ta nuna yadda kasan mutane sun tsoro daga ƙasa kan mutane suke stadium bai taɓa cika irin na wannan rana.
In ma dai bai taɓa cika ba dai ba maganar mutum miliyan biyu.
Confirm miliyan biyu da wada, confirm miliyan biyu da wada.
Gaba ɗaya aikin haji ma kusan mutum miliyan biyu ne da ɗan
wani kai. Kasan aikin haji haka jama'a suke shiga cikin stadium ta kowane kofa haka suke shiga. Yanzu akwai wanda ya sai cire Ahmed Ma'azu daga PDP, akwai wanda ya cire Deputy National Chairman daga PDP, Board of Trustees Kaulaha Aliyu daga PDP, akwai wanda ya sai cire shi. Duk sun bar shirini ta sun kama hanya, suna addu'an alheri ma Buhari, suna addu'an alheri ma Yemi Abubakar.
Alhaji Hassan Sharif, nan duba lokacin da shi shugaba Buhari ya zo daga hannun shi gwamna MA, cewa yayi zan daga hannun
dan takara ya zo yana zuwa. Wannan tsohon magana ke da shekara hudu da suka wuce. Allah ya Allah bai karka mana wannan magana da Allah. Wannan ya riga ya wuce. Yanzu sabuwar magana ake yi, mun yi an samu da campaign daga PDP sun dawo APC. High power delegate na PDP sun yi ajiye ta sun jira sun ya galema sun dauki yaran su kade kuran da irara ce kamar wancan magana
Hajji Subanin saki dawo da mu wannan tambayar Alhaji Hassan Shehu a bidiyon da na kalla mutane sun ce akwai wani abu da shugaba Buhari yake nufi a ransa watakila ni dai ba wai na tambaye shi bane lokacin da yazo daga hannun shi gwamnati da yace zai daga hannun gwamnatin APC maimakon dan takarar mu na APC wannan ya nuna kamar akwai wata magana a boye
to ai duk wanda ga wannan taro tunda shi Buhari ai mutum ne ba aljani bane ba malaika bane rikicewa da tafi kuma me ya fada in ka lura Buhari ya dade nuna farin cikin sa farin ba jihar da ya nuna farin ciki irin wannan ba baba shi ya gama fada ba daidai ya gama fada an daga shi da tafi ba don ba daga shugaban kasa ba ai da hannu zai je da aka shi airport to ba daga shugaban kasa ba daga gwamna ba don haka ba da haka da aka shi airport
anan sai mu ce maimakon daga yan takara kowa ya daga kuri'a sama na zuwa rumfar zabe cikin lumana ranar zaben ya zabi wanda ya kwanta masa a rai Basiru yan warin daji daga jihar Zamfara na daga waɗanda ballin su kan tashi duk lokacin da za su je ganin gida a Zamfara ya ce matukar ba samu lafawar lamura ba mutane ka iya kada kuri'a cikin firgici a wasu yankunan jihar Zamfara.
To ina ganin su yan siyasa kilisu mai da mu zakane ba samu kamar kuɗan bidiyo hani gare su. Kilisu za su rubuta amma sai to ya za a yi kai zabe Haji Nasiru kana neman ka aka shika na farautarka. To din tana za ka zabe wani zai je tsare wanda zai je zabe ita yana za a bi. Kai jami'in zamu hukumar zabe ma bata isa tura jami'an ta ba cikin wani warwad in ba ta san ta riga ta biya iyayen su diya ba sun aje ka musu tafi. Dan duk wanda ya je wannan wurin ba zai kai labari ba. Ina tambayar da muka da wannan magana. Maganan wai a ce wai za a yi har za a yi wani siyasa ko zaɓe wai wana to mu mutanen Zamfara mutanen ƙauyuka muna jin kamar ana gatani ne.
Shi zo ana cewa fa kirarin kuri'a kuri'ar ka ƴancinka.
To idan ka samu wannan ƴancin wanda baka da ƴancin rayuwarka ka sa a tsare ka to wai ita hukuma me ya amfanin gwamnati in ba ta kare rayuwar al'umma ba ina ganin matakin farko kenan ga gwamnati ai. To ranka bai zama komai ba to ta yaya ne. Za a ce haka zo ka zabi wani to ai kai baka da yancin ai magana yanci kai riga an kwace maka tun da ranka ma baka san bayar tabbas Haji Nasiru duk sanyin nan kuwa mutane baka saka je daki kwanta ba duk sanyin da ake baka saka je daki kwanta ba sannan abun haushi in ka bar garin ma ka je wani gari ma wala kan zaka tare shi yafa wannan tunda sai kai gurin hijira ka je kana kwana waje kuma ba wani tallafi ba wani abun da ake ci a bawara to sai a marayuka mutanen nan ko a baka mayafi ko tabarma ko wani abu ni dai dubu an da na san sun yi gudun hijira ba wanda ya samu ko bokitin da zai yi wanka ba wanda aka taimaka ma balanta na ce ba shi mayafi haka ake yi ka yi gudun hijira ka guda mutuwa kuma ka zo ka hada cikin ciwo ciwon shi mai zai yi shi ma kashe ka zai yi a gaskiya mu kan tsakan da Allah idan ka san bayi haka aka mai da mu a jihar Zamfara talakawan jihar Zamfara idan ka san bawa haka yake. Dan wallahi da irin wannan zaman da muke ciki to gwamnati ma lokacin da ana zaman bayi yayi mun sauki tunda su ba kashe suke ba za su ke baka to idan baka za baka aisha wata rana to amma wannan kashe kaza ai
Basiru zai mutu Allah ya dawo da zaman lafiya a wannan yanki don duk masu rajistar zabe su fito don cin gajiyar yancin su masu sauraro anan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shiri a madadin mai hada mana sauti Julie Gresham da muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Yayin da guguwar siyasa ke ci gaba da kada a Najeriya, masu sha'awar neman kujeru daban-daban su ma na ci gaba da yaƙin neman zaɓe zuwa jihohi, kama daga masu sha'awar kujerun shugabancin ƙasar da majalisar dattawa da na wakilai da gwamnoni da ma 'yan majalisar dokoki, dukkaninsu na ta yaƙin neman ƙuri'u a wajen jama'a, yayin da wasu kan ɗauki alƙaruka irin abubuwan da za su yi wa jama'ar su idan har Allah ya kai su ga nasara, wasu kuma na bayyana irin nasarorin da suka ce sun samu ne musamman masu neman kujeru a karo na biyu don sake samun dama daga wajen 'yan Najeriya. Ranar 16 daga watan Fabrairu ne da ake sa ran za gudanar da zaben shugaban kasar. A ranar na yin majalisun dattawa da wakilai. Ranar 3 ga watan Maris kuma ake sa ran za gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha. Hukumar zabe mai zaman kanta na kasar da ta yi nuni da cewa ana da 'yan takarar neman shugabancin Najeriya daga jam'iyyu 73 wanda kuma kallon da akan kansu sukan zaga wajen neman kuri'a a wajen al'ummar Najeriya musamman ma tsakanin manyan jam'iyyun nan guda biyu wato babban jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta fidda Alhaji Atiku Abubakar zabukar a matsayin dan takaranta, sannan kuma ita jam'iyyar APC mai mulkin jihar wanda sake baiwa shugaba Muhammadu Buhari dama ya ci gaba da neman takarar shugabancin kasar, wanda dukkanin sa yanzu haka ke zagawa jihohi daban-daban na neman kuri'a a wajen al'umma. A ranar Litinin da ta gabata ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya zarci jihohin Borno da Yobe, jihohin da kuma ke shi a arewa maso gabacin Najeriya da ma ke fama da matsalar hare-hare 'yan kungiyar Boko Haram, wanda ya ma al'umman jihohin jawabin kamar haka:
zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa. Yarda Allah, ku kuka shaida cewa mun yi nasara akan abu na farko, kawo zama lafiya, amma da sauran aiki za mu kuma ci gaba da yi. Ta biyu, batun wadata, Allah ya mana damana guda biyu da su kauce ku albarka. Mun samu taki, mun ba da taki, kuma muna noma abin da muke bukata. Mun gode ma Allah da wannan baiwa da ya mana. Na uku, batun cin hanci da rashawa, shi ma muna iyakan ƙoƙarinmu. Waɗanda aka samu da laifi a yadda wannan doka ta ce yanzu, ta jam'iyyoyi daban-daban za a sa hannun 'yan sanda a kai su gaban shari'a a hukunta su. Masu gidaje waɗanda ba su iya bayani yadda suka gina su, za a aiki a saida a sa kuɗin cikin baitul mali.
Shi ma Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya zarci jihar Jigawa ne, wadda abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari ya aiki wa murya Amurka in alƙawuran da Alhaji Atiku Abubakar din ke ɗaukarwa al'ummar jihar.
Jama'ar Jigawa, ƴan uwana, duk maganar da za a yi an riga ya yi, amma shugaban jam'iyyar mu a Jigawa ya ce ɗauki alƙawari abu uku idan kun zaɓe ni zan yi su. To insha Allah, waɗannan abubuwa guda uku shi ne haɗe jarima Basin Authority domin manomanmu su koma ga noma, insha Allah za mu yi shi. Na biyu, hanyoyin da ya kirgari nan dama gwamnatin PDP ita ta fara yin su, amma waɗanda suka zo suka yaudare mu su kai mana ƙarya suka ce za su ci gaba, sun ci gaba da hanyoyi. To insha Allah, na ɗauki alƙawari za mu ci gaba mu kammala waɗannan hanyoyi idan Allah ya yarda da kuma yardanku. Don haka mutanen Jigawa, zaɓen PDP ya zama abu ne muhimmanci ƙwarai da gaske da rayuwanku da kuma rayuwar mutanen Najeriya bakiɗaya.
Sai dai shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa 19, wato kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima, ya ce su a jihar Borno babu ta jam'iyyar da suka sani illa jam'iyyar APC.
Mu a Borno, Your Excellency, ba mu san wata jam'iyya ba illa jam'iyyar APC. Ba don komai ba, shekaru da suka wuce an maida mu saniyan ware a ƙasarmu. Mun san yanayin da muke ciki a Borno, kuma aka waye gari Allah ya kawo ka, ka zo ka ceto mutanen Borno daga mulkin kama karya, daga mulkin zalunci. Your Excellency, Hausawa suka ce ranar wanka baya boye kibiya, kuma biyan kyauta shi ne tukunci. Tukuncinmu bisa ga gare ka shi ne insha Allah ranar 16 ga watan Februari, insha Allah. In ba mu zo na ɗaya ba, insha Allah za mu zo na biyu a baka kuryu a ƙasar nan.
Sai dai shugaban jam'iyyar PDP na jihar Borno Alhaji Zannaga Dama ya ce suna buƙatar sauyin gwamnati don su ba su gani a ƙasa ba. Gama abin da ke cewa,
mutanen Borno suna cikin kunci. Yau ba zaman lafiya a jihar Borno, bayan ba zaman lafiya ita gwamnati ba ta haddaba komai na alheri saboda a samu a rage wannan fitinuna a ƙasar nan ba. Na ɗaya, yaran mu ba su samu makarantun kirki ba, ba su samu an koya musu sana'a ba, ba a ba su jari ba, an bar su suna wahala, suna zaman kashe wando, ba aikin komai. Kasuwannin ƙauye duk an bi an rufe su. Yau kasuwan kifi da yake garin nan Borno ya koma mubi, kasuwan dabba ya koma mubi. In ka shiga cikin Monday Market, fiye da shaguna 1,000 a rufe suke, masu shi babu su, sun sayar wasu kuma saboda ba kayan sun rufe sun bari. Idan ka duba ma'aikatanmu ba a biya su haƙƙinsu daidai, wani ma'aikacin ma albashin shi 8,000 ne, wani 7,000 ne. Bayan haka ka yi aiki shekara 35, in ka yi retire ba a enrolling naka a pension, ba gratuity. Haka suke wani shekara biyu, wani ma yanzu haka yana aikin shekara biyu ya yi biometrics, har yanzu ba a biyan shi albashi. Mutane hawan jini yana ta kashe su. Bayan haka idan ka duba mutanenmu na ƙauye, an kashe su, an kwace dabbobinsu, an ƙona gidajensu. Gwamnatin Borno ba ta musu taimakon komai, ba ma ɗauki census na asaran da suka yi ba, bare a ce a tallafa musu. Mutanen nan suna nan hannu baka hannu ƙwarya, sun zama maroƙa. Mutanen da suna da darajarsu, suna da mutuncinsu, suna da dukiya a hannunsu, yau roƙo suke yi a cikin ƙasar nan. Bayan haka za su shigo Maiduguri ma, za a tare zuwa bakin hanya a ce su biya naira 200-300 kafin. Suna da gwamnati a Borno, suna da jama'an da suka zaɓa suka shiga ofisoshin gwamnati, amma ba su isa su yi magana saboda su ba.
Shugaba Muhammadu Buhari ne ya daga hannun Professor Babagana Umaru Zulum a matsayin ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar APC a jihar Borno. Daidaitun lokacin da aka kammala zaɓen fadagwani na jam'iyyar APC, ɗaya daga cikin 'yan takarar wanda kuma ya kasance na biyu, wato Alhaji Idrisa Bamman Durkwa, ya garzaya zuwa kotu don kin amincewa da zaɓen fadagwani da aka yi na jam'iyyar APC, da ma ya zargin cewa akwai rashin adalci wajen gudanar da zaɓen. Na kuma tambayi lauyan mai shigar da ƙaran, wato barista Ibrahim Bawa San, ko bai ganin kamar sun makara ganin cewa nan da 'yan makonni za a gudanar da wannan zaɓe. Ga dai abin da ke cewa,
shari'ar da ta shafi free election, ko da bayan zaɓe na aka yanke hukunci ana iya baka hakinka inda ka samu nasara. Saboda haka ba wai gane ja din zai zama wani nasara ne a wurin su ba. Da zaran kotu ta tabbatar da nasara mu, ko da mutum yana kan kujera na koren shi zai.
Shi ma dai babban hafizan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya jawo hankalin jami'an sojan ne kan wannan zaɓe da za a gudanar kamar haka.
As political activities unfold towards the 2019 general elections, general officers commanding and field commanders at all levels are enjoined to continue to remind officers and soldiers under their command to remain non-partisan and be guided by the stipulated code of conduct in the discharge of their duties.
Yace tunda an soma hada-hadan harkokin siyasa na shekarar 2019, ina kira da dukkanin generalin soja da kananan jami'an soja da su ci gaba da kasancewa a matsayinsu na jami'an soja, su guji shiga siyasa, su kuma ci gaba da bin dokokin da ya kafa su a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Afrique.